Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan Allah muna jaddada godiyarmu ga Allah mai kowa mai komai wanda albarkaci rayuwarmu ya kama wannan rana ta Juma'a a cikin wannan wata kusan za mu ce bakwai ne ga watan shida hijira ta biyan halitta 1447 wanda zai daidai da 28 ga watan 11 haifar annabi Isa dan mana 2025. Allah muna jaddada godiyarmu gare ka, Allah ka amfanar da mu wannan rayuwa tamu. Muna jaddada godiyarmu ga Allah, muna gode masa, muna neman taimakonsa, sannan muna neman gafararsa daga zunubanmu, daga shirye-shiryen ayyukanmu, daga munanan ayyukanmu. Allah ka gafarta mana, Allah ka shiryar da mu. Wanda ya shiryu, to ba wanda zai shiryar, ba wanda zai batar da shi. Allah ka shiryar da mu. Haka kuma duk wanda ya bata, to fa babu wanda zai shiryar da shi sai Allah. Allah ka tsare mu da bata. Mun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai cikin sammai da kasai. Duk abun da ka sani, halittarsa ce, mallakarsa ce, kuma bayansa ne. Yakan aikata da mu yadda ya so. Kira da amincin Allah, su tabbata akan fiyayyen halitta shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayhinsa da sahabbansa. Bayan Allah mu ji tsoron Allah, ko da yake malamai suna kiran mu, ana tunatar mana da ayan nan. Daga ce ha ku wanda kuka yi imani, mana ku ji tsoron Allah, matukar jin tsoronsa, kada wanda ya mutu a cikinku face yana musulmi mai miƙa wuya ga Allah. Duk mutumin da Allah ya yi da musulunci, to ya ji daɗi, domin Allah da kansa ya ce addini a wajensa, wanda ake kiran addini shi ne addinin musulunci. Kuma ya ce duk wanda ya nemi wani addini ba na musulunci ba, to a lahira Allah ba zai karɓa ba, yana cikin asararru. To alhamdulillah, sai muka kwayi gari muna musulmai, kuma muna ƙoƙarin binciken yadda sunna take, muna gwadantawa gwargwadon iyamu. Wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne, Allah ka datar da mu. Ya ku wanda kuka yi imani, Allah yake umartar mu ji tsoron Allah, matuƙar jin tsoronsa. Ma'ana tsoron Allah ya bambanta da tsoron wani abin da kake tsoro. Abin da kake tsoro, guje masa za ka yi a cikin tashin hankali da tsoro da firgita. Amma shi Allah tsoronsa, lokacin da in kana tsoronsa, ƙara kusantarsa za ka yi, ka san abubuwan da yake buƙata ka yi, ka roƙe shi, ka nemi taimakonsa, to duk zai maka. Ya zamanto duk abin da za ka yi, dama addini ya tsara maka ga yadda za ka yi. Kowane irin rayuwarmu gaba ɗaya, musulunci shi ne salabas, ma'ana manhaja, tsari na musulunci na rayuwar mutum tun daga farkon ta zuwa ƙarshe. Tunda tun kan halitti duniya an maka bayani a cikin musulunci, bayan halitte ta an gaya maka, kamin a auri mahaifiyarka an kwatanta mahaifinka irin mahaifiya, irin matar da zai aura don a samu zuriya ta gari. Sannan Allah ya sa an yi auren irin mu'amalar duk an tsara. Sannan an same ka, an tsara mahaifinka irin abubuwan da zai yi. Kai ma an ka zo duniyar, akwai haƙoƙin da Allah ya ɗora ma na mahaifinka, shi ma akwai haƙin da Allah ya ɗora a kansa. To wajibi a kanmu mu yi ƙoƙari mu cika waɗannan abubuwa. Allah ya sake kira ga al'ummar duniya gaba ɗaya, ya ce mu ji tsoron Allah wanda ya halicce mu daga rai guda ɗaya, shi ne Annabi Adam. Ya samar da mu daga babu zuwa akwai, ya halicci matarsa a jikinsa, bayan an halicce shi da ƙasa, matarsa kuma a jikinsa, aka ciri wani sashi aka halicce ta. Tsare kuma Allah ya haɗa su kamar to ma'aurata guda biyu, a jikinsu ne suka ayayyafa, duk ɗan adam da ka gani nan ne sanadinsu. Sannan ya ce ku ji tsoron Allah wanda yadda shi ɗin nan kuna roƙon wasu abubuwa na zumunci da sauran abubuwa, duk abin da ya tashi kuka roƙi Allah, Allah kai mana kaza, Allah ka bamu kaza, ko ka taimake mu akan abubuwa kaza. Waɗannan bayan Allah su biyu sun hayayyafa maza da mata da ɗimbin yawa, ta gansu ana zance miliyoyin mutane ko biliyoyi da yawa. Duk wannan daga waɗannan mutane biyu ne. Kuma wata rana insha Allah, yadda kake ganin mu a rayuwar nan, wata rana babu mu. Duk mun bar duniya wannan rayuwar, dama an tafi zango-zango. To daga wannan zangon, shi ya fi kowane zango hatsari da tashin hankali. In ka kyautata wannan zangon, shi ne rayuwarka. Ana ake buƙata, Allah da ya ce ya halitti rayuwa, ya halitti mutuwa don ya jarrabe ku wa zai kyautata ayyukansa. Ashe wannan rayuwar da za mu yi, akwai rayuwa ta gaba wanda Allah ya tsara mana, ta rayuwa ta gidan lahira, na ma'ana da Allah gidan aljanna ko gidan wuta. To a nan ne za ka nemi wannan gidaje. Duk wanda ka gan shi malagagge yana da gida, a aljanna yana da gida a wuta. Allah ne ya faɗa mana, yace akwai ranar da za a gadar yawma yajma'ukum liyawmil jam'i, yace zalika yawmut tagabur, ranar da za a tara ku guri guda, kuma ranar ne ranar kamunga, ranar da za a gadar wa dan wuta da gidan dan aljanna na wutan ya hada, a gadar wa dan aljanna da gidan dan wuta ya hada. Nimomi duk wani dadin da kake so, da kake tunanin sa, da ma wanda kai baka isa maka tunani abun ba, Allah ya tsara wa dan adam, wallahi ka nemi lahira zaka samu duk abun da kake bukata. Sannan duk wani masifa da kake gani, da talauci da bacin rai da bala'i, Allah ya tanada wa duk wanda suka saba masa. Muna roƙon Allah ka tsare mu daga bata. Sai Allah yake cewa ku ji tsoron Allah, lalle duk abun da kuka kuke aikatawa Allah ya kasance a kansa yana kiyayewa, kuma zai ba ku labari, kuma zai saka maka wannan abu. Ya sake kira ga mu'minai yace ku ji tsoron Allah, in za ku faɗi magana ku faɗi gaskiya, ku kyautata ayyukan, duk wani aiki da za ka yi to ka kyautata shi. Wannan ayyukan in muka kyautata, to Allah ya alƙawari zai gafarta mana zunubanmu. Kuma yace duk wanda yayi wa Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya, haƙiƙa ya rabauta rabo mai girma, Allah ka rabautar da. Ba haka mafi gaskiya labari shine littafin Allah, mafi alƙainin shari'a shine shirar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Mafi kuma sharrin al'amari shine abinda aka fare shi, aka tura mutane addinin nan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka turo shi, aka bashi alqur'ani, ya zauna iya shekarun da Allah ya so, ya fitar da al'umma daga cikin duhun jahilci, ya sa ta haske na addinin musulunci, kuma shine yake tafiya har duniya ta tashi, domin daga shi babu sauran wani annabi. Allah ya tabbatar shine cikamakon annabawa, babu wani annabi a bayansa, kuma duk annabawa da Allah ya turo babu, shine shugabansu, shine kuma mafificinsu. Kuma Allah ya tabbatar mana halittu karan kaf, ba wanda Allah ya daraja irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin dan adam ka har mala'iku ba su kai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. To sai muka ga muna wannan al'ummar sa, ai abu mu gode wa Allah ne, mu yi kokarin biyayya ga sunnar sa. To kullu mutum yau tana magana ne, wato duk abin da aka fare shi bata ne, bata kuma duk karshen ta, in dai ba a batta ba, to wuta za ta kai mutu, Allah ka tsare mu da bata. Kuma tana yau magana akan menene ya wajaba akan bawa, ya san shi kuma ya aiki da shi. Abin da ya wajaba akan bayi, al'amarin da Allah ya halicce mu domin sa, kuma ya riƙe alƙawari a kansa da mudin, ya turo manzanni zuwa gare mu, don ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mun ce masa gare ka za mu bauta maka, kuma kai a gurinka za mu nemi taimako. To duk abin da ya taso, to mu maida lamarin mu ga Allah, shine mafita, za mu samu mafita in muka koma gare shi. Kuma yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sa masa mafita. To haka daga lokacin da ka balaga, to duk rayuwar da zaka yi ka sani, da maganarka da tafiyarka, zamanka, sai abin komai an tsara maka. Ka duba tafiya ma gunda aka nuna, aka ce duk wani takamar da kake taka kasa baka isa ka huda ta ba, kuma duk wani daga kai da zaka yi baka isa ka kai tsawon duwatsu ba. Duk wannan ana gaya mana abun da zai zama hatsari a rayuwarmu, mu kauce masa, ya zamanto mun kyautata rayuwarmu ta duniyarmu da lahira. Allah ka shirye da mu. To wannan abubuwa Allah ya aiko mu don ya turo mu nan, ya aiko mana manzo sallallahu alaihi wasallam don shi ya dace. Kuma wannan bauta, saboda haka Allah ya halicci duniya, ya halicci lahira, ya halicci aljanna, ya halicci wuta, komai Allah ya yi don wannan. Kuma haka ne alkiyama za ta tashi, kuma a cikin haka ne za a sa mizani wanda za a auna aikin kowa, dukkan mu da ni da kai da ke, wallahi za mu tsaya gaban Allah, za a auna ayyukan mu. Za a auna mana ayyuka wanda muka aikata a nan duniya, aikin ka na koye ne ko na waje, ka san duk abin da zaka yi kanka kaiwa. Kuma an tabbatar da wannan abubuwan ne, za akwai lokacin da za a bada takaddu na ayyuka, don Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unuqi wa nukhrijahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura, a ce masa ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, a gaban Allah yanda na rike takaddan nan, wallahi haka za ka rike takaddan aikina, haka za ki rike, haka za ka rike, kuma kowa sai ya karanta. Allah ka sa mu karba hannun dama, bayan Allah mu ji tsoron Allah, wannan shine zai fitar da mu, mu san menene yasa aka halice mu. To wannan takaddu akwai Allah ya tabbatar, akwai wanda za su karbi takaddan su a hannu na dama, Allah ka sa mu na ciki, akwai wanda kuma za su karba hannun hagu, Allah ka tsare mu. To a wannan shine Allah ya sa akwai wanda suke ciki yayin wuta, akwai kuma wanda Allah masa arziki na ɗan aljanna haka Allah ya haske a cikin zukatan mu'minai yace Allah wanda bai sa haske ba babu wanda ya isa samu lafiya Allah ya ba mu labari halittar da ya halicci bayinsa ya halicce su ne don su bauta masa menene ake kira ibada duk wani abu wanda Allah yake son sa kuma ya yadda da shi daga maganganu da kuma ayyuka duk maganar da zaka yi Allah ya gaya maka don manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zaka yi magana ka faɗi alkhairi idan babu alkhairi to kai shiru wannan shi yafi yace ka faɗi alkhairi ko kai shiru shine mafi sauki mafi dadi a gunka kuma Allah yace wa kullu insanin yace ma yalfizu min qawli babu wani wanda zai faɗi wata magana illa ladayhi raqibun atid face tare da shi dina akwai masu kiyayewa masu rubutawa abin da yake ta to kai kokari a matsayin ka matashi ko a tsayin ka na dattijo ko a tsayin ki na yamace to lalle ki san duk maganar da kai in kai kadai ne to Allah ne nabin ka in ku uku ne to Allah ne na hudu in ku biyu ne Allah ne na uku haka kuma duk abin da za ku akwai mala'ikun da Allah ya sa magana in ta fito za a rubuta maka in kyakkyawa ce a ninka ma ita sau goma a kalla in kuma mummuna ce in kai istighfari ba za a rubuta ba in ka tuba taubatan nasuha in kuma ma a rubuta ma mummunan walli dai za a rubuta maka da abin da kai na maganganu haka kuma ayyuka duk kaga shine mai halar yace farko abin da wanda kan baligi ya inganta imaninsa ya san kuma yanda zai inganta shi dai a kare yake kawo ka san hukunce-hukuncen sallah da azumi da wanka da sauran duk wasu abubuwa to a matsayinka na musulmi ko matsayinki na musulma wajibi ka san salloli wanda lokutansu da kuma farillansu da abinda zai bata maka sallah da abinda kuma yanda za ka yi ta gyaru ko kuma za ta gyaru ba wajibi ne ka san waɗannan abubuwa a gabanka na maganganu duk magana da ka faɗa alkai aikin da za ka yi ka yi mai kyau na bayyane ko na ɓoye ibada ɗin nan shi ne yi wa Allah biyayya da aikata ayyukan da aka yi umarni da barin kuma abin da aka hana wannan shi ne haƙiƙanin addini musulunci miƙa wuya ga Allah wanda ya taro akwai ƙasƙantar da kai akwai jawuwa zuwa gare shi tsarkake Allah daga abokin tarayya Allah ce ban halicci ɗan adam da aljanna sai don su bauta mini Allah ce kowace al'umma mun turo mata na manzo da ya zo kuma ya nuna masu su bautata wa Allah shi kadai su nesanci Dagut saboda haka mu ji tsoron Allah wannan shi ne manufa mu bautata masa mu yi masa biyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce musuluncin nan da ake ba mu shi an gina shi akan abubuwa guda biyar farko shi ne kalmar shahada tabbatarwa cikin san mai da kasai ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai to shine kuma bautar din abun da aka umarce ka da barin abun da aka hana ka duk abun da shari'a ta ce kai su to kai abun da aka ce kar kai to kar kai sannan ka shaida shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ka gaskata shi cikin duk labarin da ya bayar ka tabbatar sannan ka yadda da mana ka gaskata cikin labarin sannan ka bi umarni duk umarnin da yi sannan ka nesanci duk abun da ya hana kada ka bautata wa Allah sai da abin da Allah ya shar'a wannan shine kalmar shahada ta dora a nan wannan abubuwan sanin babu abun bauta da gaskiya sai Allah tabbatar wa fiye halitta manzon Allah ne ko bawansa ne sannan sai kuma aka ce bayan wannan sai tsaye da sallah sallah ita ce mafi girma a cikin wannan bayan kalmar shahada in ka riga in kai musulmi ne dama tana nan tun kana shekara 7 annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a ummace ka da yin sallah in kuma kai ba musulmi bane to nan da ka hurta kalmar shahada to sai a koya ma yadda ake sallah ka je kai wanka a ce to ka ci gaba da yin sallah ana koya maka kuma ita sallah ita ce kawai a duk wannan abubuwa duk halin da kake na jinya inda da hankali a jikinka malami suka ce ba dauke maka an baka dama akwai sallah ta mara lafiya an kwatanta masa yanda zai yi duk abubuwa halin da ka shiga kaga mai halin mai ce idan ka rasa abin da zaka rufe al'aurarka babu yanda zaka yi to zaka iya sallar tsirara akan lokacin ya wuce sai ce duk ko mutumin da aka matse shi yi ruku ko kuma yin gyangyadi duk sai ya fada mana yadda abun yadda za a yi to amma duk wanda zai shiga irin tsayuwa ko wajen jifa da sauran irin wayannan haɗin gunda za a filin arfa ko kuma a ɗakin kaba gunda ake menene ake dawadu wani lokacin zaka ga akwai matsin ya kai matsi duk wanda yaje zai ga akwai matsi irin wannan ba za ka yi ruku'un yanda kake bukata ba to irin wayannan duka malaman nan sun yi kokari sun koya mana abubuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da wannan sako a cikin wannan shekaru ga to kai amfani da alqur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da fahimtar magabata to idan aka samu sallah ta zauna don ya ce mana a cikin ayyukan nan da muke aikatawa sallah ita ce farko wanda za a binciki dan adam in ta yi kyau to dukkan ayyukan sun yi kyau idan kuma ta yi kyau ba to an yi asara sallah ce ka duba mutum ya zo yi sallah ya yi halitta ana ganin sa ya zo yi sallah ba ce ko ma ka yi sallah sai da aka yi uku ya ce ba zan iya ba ka koyar da ni annabi ya nuna masa yadda ake yi ya ce mu yi sallah kamar yadda yake yin sallah saboda haka idan ka tsaya sallah ka tsaya yadda ya yi halitta ya koyar duk abubuwa kai yanda aka yi to kai sallah irin tasa sai ta zama to sallah kai aure irin nasa kasuwanci irin na irin wanda ya koyar duk komai wannan shine mafita a gare mu Allah ka datar da mu sannan idan wannan sallah ta zauna akwai bada zakka duk wanda Allah ya sanar masa dukiya da Allah ka hangona ne a dabbobi ne a kudi ne in dai suka kai misali yanda ma'ana suka kai ni yanda za a cire masa zakka to wajibi ne akan ka ka cire zamanin daular islama ce dama shimfidawa ake masu karban wannan zakkar to idan babu to kai dole sai kai kokari ka san yanda zaka ka cire wannan haƙi ka bayar da shi domin rashin bada zakka yana kawo rashin zaman lafiya a ƙasa yana kawo kuma fitintina da jarrabobi a cikin dukiyar shi yasa duk wasu matsalolin rashin bin dokokin Allah shike kawo haka don akwai hadisin da bin ya da ta cewa biyar in babu su to biyar za su biyo ba na farkon kaɗai shi zan mana bayani ce matukar kuka warware alƙawarin da ke tsakanin ku da Allah to zai shimfiɗa ku abokan gaban ku akan to ashe rayuwar da kake gani muna wayo muna kayya muna menene duk duniya ake shan wahala a musulunce wallahi warware wannan alƙawarin ne amma in aka rike shi to duk wahala sai ta zo da sauki za ta zo ma da tawakkali da tsoron Allah da sanin Allah ne ya dora maka amma in babu wancan alƙawarin to da ta zo sai ka ɗauka ka dora wuri ne har ta sa maka kuma Allah da kanta ce ma Allah baya canja al'umma sai ta canja da kanta to saboda haka wannan shine abubuwan zakka dole sannan akwai azumi ka gani ita zakka sai lokacin kowane in amfanin gona akwai lokacin sa in dabbobi ne kowane kudi kome noman rani ka ga in zaka bayar da noman rani in kai ka sha wahala in ka samu buhu 20 buhu ɗaya zaka bayar amma wannan ruwan sama ne buhu biyu za ka bayar duk wannan a cikin sauki da sauƙaƙawa kuɗin nan kuma in ka samu suka kai duk yawan su sai ka kasa su 40 ka bada kashi ɗaya kashi 40-39 naka ne amma hakan sai ka ga abin duk ya gagara wallahi mu ji tsoron Allah mu bi dokokinsa ibadan nan shine yin biyayya ga Allah sadar da dukkan umarnin da aka yi mana da nesanta abin da aka halin saboda haka ni da kaina ina tunatar da mu mu nesanci duk abubuwan da aka fare shi aka makala shi a cikin addini aka ce mana wannan abu kaza kaza an riga an karantar da mu komai shiga bayan gida kai bayan gari an koya mana ballantana kuma zamantakewa na yau da kullum saboda haka a matsayinka na musulmi ko musulma ya kyautu ɗabi'unka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka an tsara su daga mahaifinka ga yadda za ka yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar malamai ku suna bi suna koyarwa in ka bi wannan an zauna an huta Allah ka datar da mu Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ko ina suke na ƙarshen wanda ban faɗa ba shine aikin haji kuma kowa san yadda yake Allah ka taimaka shine kuma muke fuskanta a nan gaba muna addu'a kasan mu Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya amma da yanda muka sani wanda yake abin nan akwai Sheikh Malami ya kai Usman Bauchi kun san shi gashi tsoho ne ya tsufa kuma Allah ya karbi ransa dama abin da ake so mutum ya gane kenan duk abin duddadewar da kai duk abin da kake na alkhairi ko na sharri to wata ran za a samu babu kai saboda muna roƙon Allah kurakuransa Allah ya yafe masa ayyukansa na alkhairi Allah ya limita masa kun ji wannan magana Allah tsakanin bawa da mahaliccin su ka bar su kawai iya abin da kai ka gani kai amma wallahi ka bar Allah da bawansa yawa komai ka tattara idan kuma mutum ya riga ya mutu to komai abu ya yanke kai masa kyakkyawan zato kawai in dai musulmi ne a matsayinsa na musulmi kuma abin da ya can shine shi da tsakanin da na wahalisa Allah ka dauka ka musulmi ka musulmi ko ina muna addu'a fitintinu da ke faruwa a kasar nan ya Allah muna roƙonka wanda suke bada gudunmawa a ciki ko waje idan masu ganewa ne Allah ka ganar da su idan ba masu ganewa bane Allah mun miƙa kukanmu a gare ka, Allah ka wargaza su, Allah ka lalata al'amarin su. Kuma lallai shugabanni dole su ci tsoron Allah, wallahi aikin da Allah ya ba su na shugabanci, wallahi aiki za a tambaye su akan wannan shugabanci. Kowa za ka gani wasu abubuwan da suke gaba ɗaya sun maida mutane kawai suna yin abin, sun ban kuma duk abin da zaka yau ana bayyana shi. Kuma muna kira ga ɗan media, kuma ku ji tsoron Allah, duk abin da zaku yaɗa ku yaɗa gaskiya, duk fa abin da kuka faɗa sai Allah ya tsaye da ku ranar alƙiyama. Wallahi in kuka yi wa alƙari kariya ko sharri, ko kuka yi ƙarya don ku gyara wani, to wal Allah sai ya tambaye ku akai. Kuma wallahi ba ruwanku ku za ku sha wahala. Matasa ku ji tsoron Allah, ya zamanto wayoyinku wallahi ku lura da su kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙen da kuke ji babu alkhairi a ciki, Allah sai ya tambaye ku akai. Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da jiharmu ta Bauchi. Muna addu'a a ƙasarmu ƙaramin kuma Tulingi, alkhairi Allah ka haɗa mu da shi, cigaban da ake samu a gurare Allah ka ƙara kawo mana shi, sannan shugabannin Ubangiji Allah ka taimake su, kar ka basu da tunaninsu, Allah ka shirya da su. Aqulu qawli hadha astaghfirullakum wa astaghfirullahu.